Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil-alamin. Nabiyina Muhammad bin Abdullah al-Amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man sara ala min walihi ila yawmiddin. Amma ba'd, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wai Imam Suyuti aka ce masa ka rubuta sharhi mana ga Sahihul Bukhari. An san da ya faɗa sai iktibasi da wani hadithin Annabi yace la hijrata ba'da al-fath. Wato la hijrata ba'da al-fath, al-fath anan shi yana nufi, yana ishara zuwa ga Fathul Bari da Ibn Hajar al-Asqalani. Tunda Ibn Hajar ya yi Fathul Bari, ai ba kuma sauran sharhi wanda za a yi Sahihul Bukhari. To an ce ai ta'liqi bayan bayanan da malam yayi, malamin mu Sheikh Ali Said Gamawa, babu wani bayani kuma da za a yi a kayan wannan mawdu'i, musamman kasancewa da yawa daga cikin bayanan ya yi talkhisinsa ne daga cikin littafinsa, wanda dama sananne ne a wajen dukkan ‘yan agaji da waɗanda ba ‘yan agaji ba, siffofin ɗan agaji na ƙwarai. Innama abin da zan fara jan hankalinmu da shi shi ne ɗan agajin da yake da wannan littafi ya ɗauka ya bitarsa. Shugabannin ‘yan agaji, ku yi ƙoƙarin samowa kwafe na waɗannan littafa, domin ‘yan agajin da ba su mallaka ba, a yi ƙoƙari su mallake shi. Yana da kyau a yi kamar workshop wanda za a dinga karantawa, don alal haƙiƙa ya yi maganganu a kayan abubuwan da suke masu tsada. Mun san agaji a baya, an jingina masa amana na kulawa da dukiya yayin da za a amsha taimako, za a amshi taimako lokacin da aka ajiye kaya, hasali har abincin da za a ɗauko, shiga gidaje domin aje a gyaggyara kafin malamai su zo, ko shuwa gabanni a wani taro da za a yi ko makamancin haka. Duka waɗannan ababen su ne suke ajiyewa, su suke da ikon ɗaukan jaka su shiga har cikin bedroom ɗin da shugaban ƙungiya na ƙasa baki ɗaya ma zai kwana, su je su ajiye masa jakarsa su fito. Kun ga amana ce. To in har zamanto ɗan agaji bai zama ya ginu akan wannan ɗabi'a ta amana ba, to ai kaga an samu gazawa. Kuma wani muhimmin abu da ya ja hankalinmu a kai shi ne abu na yin abu domin Allah. A sami ikhlasi a cikin aikin duk da za ka yi, ka yi shi domin Allah. Kun ga ya ambata mana ɗan agaji ba yana yi ne don godiya ko don yabo. Wani sirru na aiki, duk lokacin da za ka yi aiki kar ka damu da yabo, kar ka damu da kushe. In har aka ce kai, yabo yana da ziga ka, ko kuma kushe yana ɓata ma rai, to za ka samu na kasa a aikin kirki. Amma ya zamanto baka damu da yabo ba, a yi yabo ko kar a yi yabo, kar ya tasiri a cikin zuciyarka akan aikin da kake yi. A yi kushe ko kar a yi kushe, kar ya tasiri a cikin aikinka, inda don Allah kake yi. To insha Allah, in mutum ya kimsa wannan a cikin ransa, ba zai dinga damuwa ba gaba gadi. In dai ya gamsu cewa abu mai kyau ne, to zai dinga aikata shi insha Allah. Kun bai damu ba a yabe shi ko kar a yabe shi, a kushe mar ko kar a kushe masa, dama ba yana yi ne don wannan ba, ya ji hankalinmu akan wannan. Aikin da za mu yi a kowane lokaci ‘yan uwa, na aikin agaji ne, ba aikin agaji ba, mu ɗora shi a ma'auni. malaman tarbiyya kamar irin su Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, irin su Ibn Rajab al-Hanbali al-Majiran su rahimahullah, da waɗansu da dama daga cikin har ma irin su Imam al-Ghazali, sun lakaso daga cikin nassosi dukkan aiki idan mutum zai yi shi in ana so aiki ya zo mai nagarta, aikin agaji ne ko ba aikin agaji ba, to dole sai ya yi muhasaba. Malam ya ambace ta muhasabatun nafs. Me ya muhasabatun nafs? Ka yi ma kanka ƙididdiga, ka yi wa kanka hisabi, ka ɗora aikinka a kan ma'auni. Wallahi duk aikin da ya rasa muhasaba, to za ka ga ana samun kurakurai a cikinsu, za ka ya bauɗe. Ita muhasaba kamar yadda malaman tarbiyya suka ambata ta kasu kashi uku: akwai al-muhasabatu qabla al-amal, akwai al-muhasabatu athna al-amal, sannan akwai al-muhasabatu ba'd al-amal. Menene al-muhasabatu qabla al-amal? Ma'ana kafin kai aiki ana so ka ɗora aikin a ma'auni. Shin aikin ya dace da shari'a ko bai dace ba? Shin aikin nan daidai ne ko ba daidai ba? Shin aikin nan zai kai zuwa ga sakamakon da ake bukata ko ba zai kai ba? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi wanda yake ma'rufi ne a wajenmu ya ce: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko kuma yayi mai yayi shiru. To kun ga wata ɓoyayyiyar ma'ana, manzon Allah yana da hikima, wata ɓoyayyiyar ma'ana a cikin wannan hadisi da malamai suka istiqra'inta shine al-muhasabatu qabla al-amal. Domin ya ce maka wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko kuma yayi mai, yanzu ya faɗa, ya yi magana ko bai magana ba? Ba ku bani ansa ba. Wannan hadisin yana nuna shi wanda ya imani da ranar lahira ya yi maganar ko bai yi ba? Bai yi maganar ba. Yanzu annabi yana nuna masa ne falyaqul khaira, ko kuma ya yi shiru, awli yasmut. Kenan ashe ana nuna duk lokacin da za ka yi wani aiki sai ka ɗora shi a ma'auni tukun kafin ka yi. Yanzu bai faɗi maganar ba ne sai aka ce ɗora ta, ya zai iya san alheri ne ko ba alheri ba sai ya ɗora ta a ma'auni? In har ya riga ya faɗe ta, ai jaffal ƙaulan ko ba haka ba? Amma kafin ya faɗa ne sai ya ce to ya faɗi alheri ko ya shiru. Wato annabi yana mana ishara kenan ya ɗora ta kafin ya furta, ya ɗora ta a ma'auni. Shin alheri ne? Eh, to sai ya faɗa. Ba alheri ba ne? Na yi shiru. Al-muhasabatu qabla al-amal kenan. Duk lokacin da za ka yi aiki ko wanda irin aiki ne, kar ka yi shi gaba gadi, ɗora shi a ma'auni. Daidai ne ko ba daidai ba? Allah na so, manzonsa na so, tukunna sai ka ce za ka yi. Kuma ana samun al-muhasaba fil amal ko athna al-amal, kana cikin aikin nan ma sai ke muhasaba. Nan kuma menene shine abin da malai ta nana ta mana, sami ikhlasi, a sami ikhlasi. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مَنْ أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَ. Wato kana cikin yin aikin sai ka tsare aikin, kada riya ta shigo. Kana cikin yi sai ka yi sha'awar aibe ka, ko kuma ka ji kai ka burge kai aikin nan fa da aka saka mu anan. Ai mu kullun daga komanda ya mana abin nan biyayya muke yi, sai ka ji wannan aranta cewa ai kai ka bambanta da su, wani su ƴan kin bin umarni ne, mu kuma daga an mana umarni duk inda ake postin din mu za mu je, mu mun zama daban. Riya ta shiga. Ai tun safe muke tsaye a nan wajen kai muna aikin Allah, tun safe muke, ai mutane da suke wucewa sai ka ji cewa ai ko wani ya zo shi neman bata maka kai, amma kuna aiki bayan Allah. Sannan ku sai ka ji wani daɗi a ranka lokacin da aka yabe ka, aka jinjina maka a wani aiki, sai ka ji wani daɗi akan wannan yabon. wani daga cikin magabata Ibn Rajab yake hakaitowa ba a taba saninsa ba kullun sai a sahun farko kullun a sahun farko ake ganin sa a sallah wata ran cikin ikon Allah ya zo masallaci sahun farko ya cika shi ko shekara a shekaru kullun bai taba misin sahun farko ba da ya shiga sahu na biyu yayi sallah mutane sai suna kallon sa ba a taba ganin sa a sahu na biyu ba sai shi a zuciyarsa sai ya ji kunya sai fara jin kunya yau ya shiga sahu na biyu ya rasa sahu na farko sai da ya koma gida kawai sai ya zauna sai wa kansa fada yace kenan ni yanzu da naji kunya an ganna sahu na biyu kenan ashe dama sahu na farkon ba don Allah nake shiga ba saboda mutane na gani na ne me zai sa naji kunya dan na shiga sahu na biyu mutane sun gani a lokacin ya dinga istighfar domin ya gyara aikin sa kaga ashe yabo idan har yana yin tasiri a gare ka to zai iya bata ma aiki to don haka a lokacin da kake cikin aiki na agaji sadaukarwar da kake karka bugi kirji karka bugi kirji su wani aidin sun fita agaji amma ni har yanzu ina nan ai tun ina matashi nake agaji gashi har na tsufa eh na'am zaka iya duba wata janibi wato al-i'tirafu bin ni'ima kai mu Allah godiya akan ya baka watan wannan dacewa sai ka ƙara roƙon Allah ya baka sabati amma kar ka kalle shi ta gefen alfahari ba laifi bane dan kaga ka dade kana aikin alkhairi a gefen wato kana godiya a Allah a ni'imar da ya maka kuma kana ƙara roƙon kai sake dawamar da kai wannan ba laifi bane amma kada ka kalle shi ta janibin alfahari in ka kalle ta janibin alfahari to sai aiki ya lalace da haka shi saka lokacin da kake cikin aiki karatun alqur'ani kake yi ka zauna kana ta takara shikenan su wadan suka zo suka ta kasa kunne a karatun da kake yi kar ka yadda shaydan ya raya maka cewa ka burge su kutunkude shaydan kaga kana cikin aikin ne kana cikin aikin sai kai kanka muhasaba dan ka bashi kariya kada shaydan ya lalata ma sannan kuma yana kasancewa a baya bayan ka kammala aiki nan kuma sai ki almuhasaba ba'da al'amal nan kuma mutum sai waiwaye bawushe ya ce adan tafiya aikin da ka aiwatar dinnan sadaukar wannan da ake tayi na aikin agaji aikin alherin nan da ake tayi shin waɗannan ababe sun yi tasiri a cikin rayuwa shin ayyukan nan da aka yi ma'aunin su ya daidaita da abin da Allah da manzansa ya koyar an samu muwafaka domin kullum abin da ake bukata ka aikata yadda aka yi umarni kai kada ka kaga haka ibn mas'ud yake mana ishara yace ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu kar ku kaga duk an tana da muku fodi don haka yan uwa musulmi abinda malai ya ji hankalin mu akai Allah saka masa da alkhairi ai iya baukin kokari a kimsa waɗannan sifofi masu tsada a cikin rayuwa a ɗabi'antu da su kada ya zamanto ɗan agaji an gan shi ba shi da tauhidi a ce ɗan agaji ne kuma sannan a gan shi yana tsayawa a inda ake maulidi ai an yi asara ai sai mu ce ma discipline ya kore shi ko shugaban agaji su kore shi kai bari ta ma maulidi me ya haɗa ka da tsayawa bakin hanya kana kallon ɗan bid'a ka ƙarfafe shi ma kenan me ya haɗa ka da shi an zo ana irin wannan yawon garin na sharholiyan kuma sai ka zo ka tsaya kana kalla me ya haɗa ka da shi kada ga ɗan agaji da wani askin da bai dace ba ku riƙa yin wani scouting a cikin gari duk wanda aka gan shi ɗan agaji ne da abin nan a dakatar da shi ai discipline ɗinsa irin yadda ake yada in ya kama a kwace uniform ɗinsa a kwace gwargwadon laifin da ya kuna da dokokin ku ba kimsa muku nawa zan yi ba amma dai a dinga ɗabbaka waɗannan dokoki na discipline ɗin don a kiyaye muru'a ta su ko ka ga ɗan agaje na tafiya gudu a kan mashin babu mofila a cikin gari kun san wato da ɗan agaji kun ga yanzu ai shuhura wannan daban amma yanzu da dan agaji da malami da yake karantarwa a matsayi ɗaya suke ba yadda jama'a suke kallon su idan dan in malami yayi za a ce kun ga malamin izala in dan agaji ma za a ce kun ga dan agajin izala haka za a ce saboda yana sanye da uniform shi symbol ne na izala duk inda za a yi hidimar izala shi ake fara samu a wajen kuma shi ake bari a wajen to don haka a yi iya bakin kokari don Allah a zamanto masu kyakkyawar ɗabi'a a zamanto masu amana kada al'amarin ya lalace yadda har za a ce a masallaci an samu dattawa an saka musu wani riga mai kyalli-kyalli da robobi wasu za su dinga karɓan taimako to ai kaga wai akwai matsala ko in ba rami ne ya kawo batunsa to don haka da Allah irin wannan kura-kura a iya bakin ƙoƙari a kiyaye su wannan shi ne nagartar mutum ba ma ɗan agaji ba amana tana daga cikin nagartar mutum shi karan kansa ballanta na ɗan agaji ba na rufe da wani batu don kusan kuna cikin hatsari kun ga ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon waɗanda za a musu hisabi sai faɗi mutum uku a ciki ya ambaci malami malamin da yake karantar da mutane amma kuma baya aiki a ranar alkiyama za a zo da shi ko ai baya aiki malamin da yake karantar da mutane amma kuma wato da riya za a zo da shi za a tambaye shi Allah zai tambaye shi ni'imar da ya masa zai ambaci ya masa ni'ima ta ilimi qara'atu fika alqur'ana wa 'allamtuhu na karanta alqur'ani na karantar da shi sai Allah ta'ala ya ce masa kadhabta ƙarya kake yi ba kai ilimi ne dan ni ba ba ka karantar da shi ne dan ni ba kane bi ilimi ne ka karantar da shi li yuqala alim wa qad qila domin a ce kai malami ne kuma an fada shine sakamako sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya sa ai umarni a jashi sai a jefa shi a wuta yanzu me ya bata masa aikin sa riya ko to dan haka duk dan agajin da ya aikin agaji dan nunawa dan burgewa don uniform domin tag domin ya je kusa da malamai domin ya shiga agaji yana dan tsakuran abin da aka bayar na taimako duk malam ya zayyana mana to fa shi ma matsayinsa ɗaya da wancan ubangiji Allah ya ba mu ikhlasi a cikin ayyuka malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ubangiji ya ƙara ilimi mai amfani da ɗaukaka kuma abinda na faɗa lalle ya iya bakin ƙoƙari wajen mallakan wannan littafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم
دكتور منا غوديا قري الله ساكا دا الخيري كما ان اجاجي سنجي اكو شغبان انا ديوا ان اجاجي مسمى دا لوكال غامنت ابوندا مالا يي فدا ina cikin littafin mun agaji kuma insha Allah ma nan zamu sake kada littafin nan wadubu irsharun da aka bar mai aiki a kayan su kuma daga yanzu shugaban agaji ku sani duk dan agajin da aka kama shi irin wayannan abun daga nan ma umurna ya fito ku karbe kayan sa ba saurarawa kowanne ne shi aka yi shi a idan maulidi ku cire kayan sa nan take Allah taimake mu zamu gayyaci mufti na agaji malam Khalid Jibrin idan yayi mana lokaci ko da na minti 1 ne tunda lokaci ya cin mana malam Khalid Jibrin bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala yabo da jinjina bisa ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo mana wannan addini ko aka bashi wannan addini kuma har ya iso gare mu. Muna godiya ga maliman da suka gabatar da wannan muhadara, especially shi kansa malam da ya zo tun daga Gamawa domin ya gabatar da wannan taliki kuma ya zama da ya zabar da ƴan agaji. Muna miƙa godiyarmu a gare shi da malami da shi doctor ya taliki akan maganganun da ya faɗa da wa'azukan da ya yi da duka misalan da ya yi. Allah ya saka musu da alkhairi. Manyan malamanmu da suka zo suka halarci wannan abubuwa ko suka halarci wannan taro, mu ƴan agaji mun ji, kuma in Allah ya yarda na a riba kinsu na ci musu albasa za a ga canji a aikin agaji insha Allah, kuma za mu zuba ido a dukkan ƴan agajin da suke sabawa ka'ida ta aikin agaji insha Allah. Za mu zuba ido kuma za mu ɗauki mataki da ya dace da laifin da ya aikata. Ba burgewa ba ne kamar yadda maluma suke faɗa ka yi uniform ka goge ka yi kaza, amma a samu tasgaro a aikinka na mu'amalanka da jama'a. Maluma duk sun gaya mana wannan, kuma mun ji insha Allah duk za mu riƙa tuntuna wa junanmu kuma za mu yi amfani da shi, kuma insha Allah za a ga gyara in Allah da aikin agaji. Waɗanda suka samu damar zuwa su sanar da waɗanda ba su zo ba, sannan kuma mu da muka ji ɗin mu sa shi a zuciyarmu mu tabbatar da shi, tunda wannan magana ce ta Allah da manzansa aka tilatar da mu. Saboda haka kuma mun yi tutiya cewa za mu yi aiki don Allah. To gashi kuma an zo an sake zaburar da mu, an tuna mana aikin agaji na baya da na yanzu, har ma la iya cewa akwai bambanci. Eh, mun san bambanci, amma insha Allah za mu gyara in Allah ya yarda. Allah ya mana jagora wajen gyaran wannan kurakurai aikin agaji. Ku ko malama Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi wajen tunatar da mu da kuka yi don kuka zaburar da mu akan aikin da zai amfane mu mu samu cikakkiyar lada a wajen Ubangiji. Da wannan zan rufe, tunda lokacin sallah ya yi, dukkan wanda ya samu zuwa wannan taro Allah mai da shi gida lafiya, dukkan wanda suka zo daga wasu garuruwa Ubangiji Allah mai da su gida lafiya, Allah ya saka kowa da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mufti, na gaji muna godiya kwarai Allah saka da alkhairi. Abu na ƙarshe shi ne shugaba ya wakilta Dr. Abbatu Umar ya zama shi ne wakilinsa a wannan waje. To muna gayyata shi Dr. Zai jawabin shugaba, ka neman addu'a sai mu shiga sallah insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A da farko muna miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wanda ya kaddara muka halarci wannan taro mai albarka wanda ƴan agaji suka tsara don tarbiyyantar da ƴan uwansu ƴan agaji akan wannan aiki na agaji. Kuma alhamdulillah mun saurari jawaban da maluman nan suka yi, wadda lalle idan muka je muka aiwatar da su za su taimaka mana wajen ci gaba da kuma yaɗa wannan aiki na agaji. Muna godiya, muna kuma musu addu'a Allah ya ƙara musu ainihin ilimi da doguwar rayuwa mai amfani. Sannan shugaba na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna an gayyace shi, amma saboda wata larura bai samu dama ya halarta ba, amma ya ce a gabatarwa mutane da farko udurinsa, na biyu kuma ya ce yana tare da ƴan agaji a wannan gaba, kuma yana godiya musamman a shi malam Aliyu Sa'id Gamawa wadda ya girmama wannan gayyata da aka masa ya zo. Sannan kuma yana godiya a shi Dr. Magaji Bafo Suleiman da shi ma ya zo ya yi wannan ta'aliki ɗin da duk sauran jama'a da aka gayyata. Yana kuma addu'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi, ya sa wa kowa ladansa cikin mizaninsa na kyawawan ayyuka. Daga ƙarshe kuma ya ce yana addu'a da ƴan agaji da baƙi da na gida da sauran jama'a, kowa Allah mai da shi gida lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
Thank you.